Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai sai a sankun FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumelle tare da Aisha Ma'azu da masu sauraron abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa ana cigaba da samun karuwa ayyukan 'yan bindiga a arewacin Najeriya duk wadda da'awar da samun nasara da hukumomin kasar ke yi. Haka kuma za a ji cewa muryar Amurka na gudanar da wasu hirindumu a kan cika shekaru 400 da aka yi tun fara kawo bayi nan Amurkan. Za kuma buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ganin abubuwan da suke faruwa a Najeriya inda ake bi gida-gida ana garkuwa da mutane domin kuɗin fansa, wani mataki kuke ganin hukumomi za su ƙara ɗauka domin shawo kan wannan matsalar ta tsaro a ƙasar? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-2-2-5-5-5-5. Kada a manta a sa alamar tarawa kafin lambobin, amma kafin nan sai a gyara zama domin shan labarin duniya.
Kotun tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa ta ƙasar Afirka ta Kudu ya haramta rataye tsohon tutar ƙasar da aka yi amfani da ita lokacin mulkin mallaka. Matakin da magoya bayan wannan doka suke gani zai taimaka wajen magance matsalar da ƙasar take fama da ita na ƙaruwar rarrabuwar kawuna tsakanin masu tsaurin ra'ayin launin fata shekara 25 bayan samun 'yancin kai. Cikin tsawon shekaru 66 da ƙasar ta yi ƙarƙashin mulkin mallakar, wannan tutar mai kalolin ruwan lemo da fari da baki aka yi amfani da ita. A shekara ta 1994 ne aka canza tutar da wata mai kaloli daban-daban. A 'yan shekarun nan ana danganta tutar da fararen fata masu tsaurin ra'ayin launin fata. Kana lokaci zuwa lokaci ana amfani da tutar a wurare da farar fata suka fiye zuwa. Saboda haka ne masu sharhi suke cewa batun ya shige batun tutar ƙasar kawai. Wannan shine matsayar da gidauniyar Nelson Mandela ta yi la'akari da shi, inda ta ce amfani da wannan tutar wata alama ce ta irin munanan abubuwan da aka aikata na kisa, horo da sace mutane da aka aikata a wancan lokacin. An fara amfani da babura masu aiki da wutan lantarki a ƙasar Rwanda da nufin kare yanayi da kuma rage kudaden da ake kashewa wajen sayan man fetur. Fasinjoji da masu babura sun ce hakan na iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a ƙasar. Yanzu haka dai irin waɗannan baburan guda 10 ne kaɗai ke shawagi a kan titunan Kigali, sai dai ana kan ƙera waɗansu guda 600. A shekara ta 2016 waɗansu masu zuba jari guda 4 daga ƙasashe daban-daban suka haɗa hannu suka kafa kamfanin da sunan Ampersand da nufin maida Rwanda babbar kasuwar kekunan. Shugaban ƙasar Haiti Yovani Moise ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin tsige shi da 'yan adawa a majalisar ƙasar suka ɗau tsawon mako guda suna ƙoƙarin yi daga kan kujerarsa na da tuhume-tuhumen da suka danganci cin hanci da rashawa da wasu manyan laifuka. A wani zama da aka yi na gaggawa daga ranar larabar makon jiya wanda aka kammala da safiyar yau Alhamis, shugaban ya sha da kyar da ƙuri'u 61 sabanin 53 na 'yan majalisar da suka halarci zaman da aka yi. Shugabannin majalisar guda 3 sun marawa wannan yunkurin baya, 5 kuma daga cikinsu suka kasance tsaka-tsaki. Sauran mahukuntan 53 cikin mambobin majalisar 119 ba su halarci zaman ba. Ko da yake an gudanar da zaben bisa ka'idojin ƙasar, har yanzu dai shugaban ƙasar bai ce uffan ba game da wannan sakamakon. Shugabannin majalisar 'yan adawa sun zargi Moise da take dokokin ƙasar. Daga cikin zargin da suke masa har da baiwa mutanen da basu cancanta ba mukamman gwamnati da kuma kulla dangantakar aiki da kamfanonin waje ba tare da sahalewar ma'aikatun da ke da alhakin kula da hakan ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin ana cigaba da samun karuwa ayyukan yan bindiga a arewacin Najeriya duk wanda da awar samun nasara da hukumomin kasar ke yi. Domin cikin bayani ga rahoton Murtala Faruk Sanyinna.
Ana ci gaba da samun rahotannin karuwar ayyukan yan bindiga da yan tada kayar baya musamman kai hare-hare kisan gilla da satar jama'a domin karbar kudin fansa a arewacin Najeriya duk kuwa da da'awar samun nasara da hukumomin kasar ke yi a yaki da yan ta'adda. Manazarta na bayyana ra'ayoyi mabambanta akan ummul haba'isin yawaitar kalubalen na tsaro da kuma kon gaba kon bayan da ake samu a yaki da ta'addanci a Najeriya. Bashir Muhammad Acida malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum.
Duk wani tunanin mutum zai yi dole ya dawo ma inda gaskiya take shine lalacewa tsarin tafiyar da gwamnati a wannan kasar. Mutum tun haihuwarsa a kasashen da suka ci gaba yana da tsari ingantacce wanda za a zashi bisa gare shi. Gwamnati ta damu da me ke faruwa da mutum tun daga haihuwarsa har karatun shi har lokacin da zai girma ya samu aiki har ya ritaya. Amma nan da yanda ake auratayya da yanda ake haihuwa da yanda ake samun aiki da karatu har yanzu za ka bincika ba wani ingantaccen tsari akan haka. Don haka kowa na iya koyawa ta kowane bangare ya yi duk abin da ya ga dama babu wata tarbiyya da an ka aza mutane kanta.
To sai dai wani mai sharhi akan lamuran tsaro kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Basharu Altini Isa yana ganin tasirin tsarin siyasar Najeriya ne yake shafuwar zaman lafiyar kasar.
Babu wata al'umma wadda ke ci gaba shugabanninta suna tsatsage da bambanci tare da gardandami da husumi cikin su. Dole ne ya zama wajibi gare su su sa al'ummomin su cikin zuciya. Dole ne su sa al'umma gaba. Mutane suna cikin yanayi wanda koyaushe al'amura suna faruwa gare su tamkar babu shugabanni. Bai yiwa al'umma ta ci gaba zama haka kuma ana magana ci gaba wannan irin ci gaba wannan irin nau'i na ci gaba al'umma za ta samu tana cikin wargaba da tashin hankali da tsorata kullumin dare da rana.
Sautari masana ke bayyana cewa sha'anin tabbatar da tsaro haƙi ne da ya rataya akan dukkan ƴan ƙasa ciki ko har da talaka. To amma wasu na ganin cewa lamarin na da wuyar gaske a sha'anin tsarin Najeriya.
Mutane suna shigowa idan akwai wani takamammen tsari ko shiri wanda ake bisa gare shi kuma wanda ya bada kafa wanda al'umma ko mutane su shigo. Tsarin da ba ka iya fayyace ma ina wanda zai baka tsaron. Tsarin da ba ka fayyace in kana da bayani ina za ka je ka bake shi. Ina ne al'umma za su shigowa su bada bayani akan wani al'amari wanda ya shahara ga tsaro ko wanda ya shahe bayanu ga gwamnati wanda zai yi tasiri domin kare dukiyoyin jama'a da al'umma jama'a.
Kadiba yanzu an samu mutanen nan a cikin sojoji, an samu mutanen nan a cikin ƴan sanda, an same su a cikin kahohi da yawa na jami'an tsaro. To kaga kowa baka ma san da wa kake yi bane.
To ko menene mafita akan wannan kalubalen?
Matakan da ya kamata gwamnati ta dauka yanzu akwai abin da ake cewa kamar tsaro na kai da kai, community policing kenan. Al'umma ta kowane bangare ya kasance an shigo ana bada bayanai, gwamnati na neman bayanai kuma dole a yi gyara ga jami'an tsaro.
Murtala Faruk Sanyi na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yau ne ainihin cika shekaru 400 da bayan farko suka fara sa kafa a kasar Amurka, wanda hakan kan haka ne muryar Amurka ta shirya wani taron tunawa da wannan rana. Cikin waɗanda suka halarci taron akwai Amina Bahar Auna daga nan sashen Hausa wadda na tattauna da ita.
Yanzu ina nan a taron da muryar Amurka tare da haɗin gwiwar Jami'ar Norfolk da ke nan Virginia suka hada na tuna shekaru 400 kenan yau da aka fara kawo bayan da ake ciniki daga nahiyar Afrika.
Wato zuwa America kenan ko?
Wato zuwa America. An fara kawo waɗannan bayin ne daga ƙasar da muka sani yau a matsayin Angola.
Angola ce kadai kenan aka kawo bayan ko kuma akwai wasu ƙasashe?
An kawo bayi daga ƙasashe da yawa waɗanda suke ta gabar ruwa. Musamman ma ta yankinmu na yammacin Afirka. Amma waɗannan bayin da ake tunawa a yau. Daga nan ƙasar Angola ne aka kawo su a matsayin bayi.
To me yasa muryar Amurka tare da haɗin gwiwar Jami'ar Norfolk suke gudanar da wannan hidindimu?
Wato an gudanar da wannan taron ne domin a wayarwa mutane da kai kuma a faɗakar da mutane tarihin baƙaƙen fatan 'yan Amurka da kuma wahalan da suka sha wajen neman kwatan 'yancin kai a wannan ƙasar.
To kamar da suwaye da suwaye suka halarci wannan taron?
Gwamnan Virginia ya halarci wannan taro, mataimakin gwamna ma shi ma ya halarci wannan taro. Akwai shugaban sashen kula da harkokin gargajiya da dai mutane makamancin.
To akwai waɗanda suka zo daga musamman daga nahiyar Afirka kuwa?
Ofishin jakadancin Ghana da Angola sun turo wakilai domin halartar wannan taro.
To a wannan taro da aka yi, me wani jan hankali aka yi ga mutanen da suka halarci wannan taro?
Wato sun ja hankalin mutane zuwa ga abu biyu. Na farko, mu'amala da ke tsakanin baƙaƙen fata na Amurka da kuma 'yan neman cerani da ke zuwa daga nahiyar Afirka. Akwai wani irin ƙiyayya da ke tsakaninsu. Sai ka gani baƙaƙen fatan nan wani lokaci yana zama suna kamar kishin waɗanda suke zuwa daga Afirka. Waɗanda suke zuwa daga nahiyar Afirka suna gani kamar zufansu ne da wahalansu ne mu da muke zuwa daga nahiyar Afirka.
Wato dai suna ganin cewar su, wato su dai suna ganin kamar an kawo su da ƙarfin tsiya ne, su kuma waɗanda suke zuwa yanzu suna zuwa ne bisa raɗin kansu.
Haka ne, kuma da yake akan samu bambancin al'ada, kaga su an kawo su nan ne, an kawo kakannin su nan ba da son ransu ba. An kuma tilasta musu ɗaukar ra'ayi da al'adun mutanen nan ƙasar. Sai ka gani sukan yi kishin mutane da suke zuwa daga nahiyar Afirka, waɗanda suke da irin nasu yare kuma suke da irin nasu al'adu. Baƙaƙen fatan nan ƙasa suna ɗauka kamar mutanen da ke zuwa daga Afirka sun raina su da irin al'adu da yadda su suke tafiyar da rayuwarsu. Su kuma mutanen nahiyar Afirka da ke zuwa Amurka zama sukan ƙyamaci irin nasu al'adu na baƙaƙen fata. Akan suna fifita nasu su al'adun gargajiya daga Afirka. Sai ka ga waɗannan al'adu kamar girmama manya, yi ma manya magana, biyayya, sutura da dai sauran abubuwa waɗanda baƙaƙen fatan nan sun rasa a cikin shekarun da suka wuce saboda yanayin zamantakewarsu da rayuwa.
To Amina Bahar Auna kenan da ta halarci taron faɗakarwa kan tarihi da kuma cika shekaru 400 da fara safarar bayi zuwa Amurka daga nahiyar Afirka. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ganin abubuwan da suke faruwa a Najeriya, inda ake bin gida-gida ana garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Wane mataki kuke ganin hukumomi za su iya ƙara ɗauka domin shawo kan matsalar tsaro a ƙasar? Maudu'inmu na yau kenan, sai a shirya a kira wayar mu an jima kaɗan. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Wayyo arewa, wayyo arewa, na bani tausayi. Wayyo arewa, ƴaƴan arewa, na bani tausayi. Sarki Luhu Maru ɗan zarewa, waka ci zan wa ƴaƴan arewa.
Wayyo arewa, wayyo arewa,
wayyo arewa,
muna ji muna gani ƴan arewa, za a nakas ta yankin arewa.
Mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo, mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. Ya rabbana ka horin basira, waka ci zanayo. Zan faɗakar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa.
Wayyo arewa,
wayyo arewa, ka karo salati gun sayyidi lwara. Shuma gaban dukannin halittu abba ga zahara. Mai birnin maka mai madina shi ke da kausara. Dagun amina rainan halima Allah Mustafa jinin larabawa.
Wayyo arewa,
kum
ya al'umar mu birni da karkara zan so ku ban aran hankalin ku kudai ku tattara ya yan arewa bude kunnan ku ga wata shawara ku dawo murga Allah da manzo wallahi ba mubadir kushewa
wayyo arewa
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa
Alhamdulillahi assalamu alaikum da farko dai mai magana Garba Sale likitan radio ne na Abuabun Domin jihar Nasarawa
to Garba Sale me zaka ce wani mataki kake gani ya kamata hukumomi za su ƙara dauka domin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya
to gaskiya matsalar tsaro din nan halin da muke ciki yanzu a wannan kasa ta mu Najeriya gaskiya zan ce mu al'ummar Najeriya musan yanayin da muka samu kanmu gaskiya abin kunya ne ga mu al'ummar Najeriya a ce mu da kanmu muke yin garkuwa da yan uwanmu mu kashe yan uwanmu mu kori yan uwanmu a gidajensu mu ɓata dukiyoyin yan uwanmu to gaskiya mu ma kanmu don Allah don Annabi ina roƙo mu gyara halayenmu mu zama to masu kaunan juna da al'ummarmu don mu da kanmu muke wannan abin bangaren hukuma kuma gaskiya suna yin kokari amma duk da haka su ƙara domin irin yanayin rayuwa irin na yau akwai yanayin ci gaba da ake da
shi to Garba Show to mun gode da wannan shawara da ka bayar ma Garba bari mu je Kaduna wane ne aka layi da Kaduna yawa barka dai
Malam Murtala ina kiran ku daga garin da aka mai tarayyar Najeriya
to Malam Murtala war shawara zaka gani hukuma me kamata ka dauka
kin je da ra'ayi na sai na isar da sakon wani mai sauraro musamman ma kai ce a gaishe Kala Jakan da ke Abuja rawar riga saka juna
to mun gode kwarai
fa ra'ayi na shine cewa magana ta gaskiya dole sai an yi garan bawul a jami'an tsaro fannin sojoji fannin yan sanda duk wani mai kayan sarki sai an samu da custom da immigration gaskiya sai an samu an yi juyin juhali a wannan bangare saboda mun san ai akwai jami'an tsaron da suna da record a cikin kowane jami'in tsaro wanda ya dan taba kuskure ko dan rashin gaskiya ya kamata gaskiya ya tankade da riya tashin farko kenan sannan kuma mutanen gari fa sai sun zo suna yawo mana da kai ga inda zamu gane mai laifi kuma ga inda zamu je mu kai sirri mutumin da yi karatu baka koyar da shi ba zai san inda zai gane mai laifi zai kawo ma ya tsegunta ma ba su wayar da komai a kafa yada labarai na gida ya kamata su dai su zimmaci kan yin wannan tsari sai Allah ya ba mu nasara a cikin kokari kenan da fatan za ta tashi lafiya
to amin ya rabi mu Mutala mun gode kwarai da gaske bari mu je Lagos wani ne akan layi
kuna magana da Idris zama ce da fadara daga Lagos
to Malam Idris menene shawararka ga wannan matsalar tsaro
da shawararka kuma mu ma jama'a muna da matsaloli kuma kun gane ko
na'am
saboda mun yawa
Malam Idris kana tare da mu to da alama Malam Idris ya goce layin shi to bar mu je Bauchi wani ne aka layi daga Bauchi
Assalamu alaikum Sabila Shirguma kana magana da Samaila Espawa kafin mara karamar kumar ganjo a jihar Bauchi
to Samaila Espawa muna sauraron ka menene shawararka game da matsalar tsaro
Allah shawari dai akan harkan tsaro a Najeriya shine ba abin da yafi dacewa na farko shugabanni su zama adalai na biyu abin da ya shafi harkan shugabanci da sarakuna ya zama suna da kirki su zama masu goyon baya su taimaki al'umma yadda za a yi adalci ma al'umma domin a rage zaman banza idan ka duba a jami'an tsaron Najeriya ni kaina a garinmu nakan san akan ɗauki wasu jami'an tsaron da aka ga mutum ne ya yi ƙaurin suna matashi wajen rashin jin magana da fatisatan kayan mutane amma 'yan siyasu sai ka ji shi wataran tsaron ya ka dance wani ayi kanji da iya na tura shi ya zama jami'an tsaro dan sanda ko soja to gaskiya da fata irin wannan bincike
wato dai sai an yi garan ba al'an duba To Malam Isma'ila, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara ta ka. Bari mu je Zamfara. Wane ne daga layi daga Zamfara?
Kana magana da Dr. Salihu Ahmed Kanoma daga Zamfara State.
To Dr. Salihu, Zamfara na daga cikin jahohin da aka ringa samun matsala ko ake samun matsala. Menene shawararka?
Tabbas. To abinda a shawara ta, ina kira ga ainihin ita gwamnatin tarayya. Wajen daukan ma'aikatan jami'an tsaro. To ya kamata a dauko abin nan tun daga asalatin uwayen kasa. Domin su ne suka san halayen mutane, suka san inda mutum yake, ko da mutum na kwari ne sun sani, in kuma ba na kwari bane kuma sirriya sun sani. To idan za a yi ɗaukar jami'an tsaro, ya kamata lallai a dawo can yadda aka saba can da zuwa shekaru suka shige. To shawara ta kenan.
To Dr. Salihu,
a tantance.
To mun gode kwarai da gaske da wannan shawara taka Dr. Salisu. Bari mu je Kaduna. Wane ne a kallai da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin, wa alaikum salam.
Malam Sharful Hashim Gumal, barka da yammaci.
Yawa, baka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, ka ji dai abin da muke tattauna a yau. To wace shawara za ka bayar?
Ta ji abin da ake tattauna, amma ka san abin da ke faruwa Sharfi Hashin Gumal. Mu kanmu a cikinmu muna da son zuciya da baƙin ciki da ƙeta. Saboda yanzu misali a nan arewacin Najeriya fa Kane an haɗa kai da shi, an yi garkuwa da yayan shi domin a bada kuɗin fansa. Maƙwabci an yi garkuwa da ɗan uwan shi maƙwabci domin a bada kuɗin fansa. Wannan gaga abin ya fito cin amana ne, kuma mu koma mu waiwaya jihar Zamfara. Abin da ya faru a jihar Zamfara, an kama sarki fa mai jama'a, a ce an kama shi da laifin da waɗannan harka na almundara, haɗa kore ka a matsayin hakimi ko a maganar sarki. Ta haka muna mantawa ne, haka muna zagin gwamnati, ko kuma na cewa ta kasa. Mu kan ma imu ne, ban mu yarda da kanmu ba.
Wato gyara sai an fara daga jama'a. Wato gyara sai an fara da kan mutane kenan.
Ai, mu kanmu sai mun dawo mun ji tsoron Allah, mun koma ga Allah, mun tabbatar da cewa wannan abin muna so ya kare a arewacin Najeriya, shi ne kai mu fita. Amma in dai za mu riƙa yin irin wannan, uwa ɗaya uba ɗaya, in haɗa kai a zace ka domin a bada kuɗin fansa mu raba kuɗi, to akwai damuwa a ciki.
To Alhaji Musa Garo, mun gode. To mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da gudunmawa da ka bayar. To bar mu je Taraba. Wani ne akan layi?
Malam Adamu ne daga Kago.
To Malam Adamu, ɗan ka share rijiyar ka da Allah.
To masha Allah.
To menene shawara ka Malam Adamu?
Shawara ta shine wannan maulidi da kawo yana da kyau. Amma shawaran da nake bayarwa shine kamata ya manyan mu na Najeriya su sulhunta kansu su kansu, domin suna da matsala. Wannan yana gaba da wannan, wannan yana gaba da wannan. Kamata ya aji siyasa a zo a haɗu, mu san me zai ciyar da ƙasa gaba. Ya fi wannan sauki burudu da ake ta yi kullum. Wannan abu shine matasa yawanci suke amfani da wannan dama, ana ta samu irin wannan matsala.
To Malam Adamu, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar. Bari mu je Adamawa. Wani akan layi daga Adamawa?
Salamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Kabiru babba ne daga Adamawa.
To Malam Kabiru babba, muna sauraron ka, menene shawararka?
Yawa, maudu'in da ake ciki lallai akwai garan bawo diga ainihin diga sojojin zuwa 'yan sandan zuwa hakiman duka. Ya kamata a dawo kansu, shine babba, don su ne hakimi da ɗan sanda, kafin a ɗauki soja sai an je an yi training a gujensu.
To Malam Kabiru, to mun gode Malam Kabiru da ɗaukan waya ka koma ka ƙarshen ɗagawayen mu a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu buɗe muku layin, ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 4 saura minti 5. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wata mashahuriyar ƴar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya Ifeanyi Ejegini ta rasu tana da shekaru 36 bayan tare da tana fama da rashin lafiya Cijine ta wakilci Najeriya a bangaren kwallon kafa na gasar wasannin Olympics a shekara ta 2000 da kuma 2008, haka kuma ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata har sau hudu da Najeriya. Ita ce yar wasa mafi karancin shekaru a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata a shekara 1999 a kasar Amurka, haka kuma ta bugawa Najeriya gasannin cin kofin duniya na shekarun 2003 da 2007. A kasar Ghana ma wani tsohon dan wasan kwallon kasar Junior Agogo ya mutu yana da shekaru 40 da haihuwa. Agogo wanda kuma ya taka leda a kungiyoyin Nottingham Forest da Bristol City ya bugawa kasarsa wasa sau 27 inda ya zura mata kwallaye 12. Dan wasan ya kai karshen buga ta Maulani a kungiyar Hibernian a shekara ta 2012 bayan da ya taka leda a kasar Amurka da Cyprus da kuma Masar. Agogo ya yi fama da cutar shanyewar barin jiki tun daga shekara ta 2015, inda daga bisani ma baya iya furta kalamai daga bakinsa. An haifi Agogo a birnin Accra na kasar Ghana a ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 1979, sai dai ya yawancin rayuwarsa a kasar Birtaniya bayan kammala makarantar sakandare a Ghana. A fagen wasan tennis kuma za a yi karon battar karfe tsakanin Serena Williams da Maria Sharapova a zagaye na farko na gasar US Open ta bana a bangaren mata, wacce za a soma a mako mai zuwa. Williams da Sharapova sun fafata a wasannin tennis har sau 21 a tarihi, kuma an yi dauki ba daɗi sosai a tsakaninsu. To amma wannan ne karon farko da za su fafata tun daga wasan quarter final na gasar Australian Open a shekara ta 2016. A bangare ɗaya kuma ‘yar kasar Birtaniya Johanna Konta ya take cireni da ‘yar kasar Rasha Daria Kasatkina, yayin da Kyle Edmund ita kuma za ta fafata da Pablo Andujar ‘yar kasar Spain. A bangaren maza kuma Novak Djokovic da ke rike da kambin gasar zai soma fafutukar kare kambin nasa ne tare da karawa da ɗan kasar Spain Roberto Caballes, inda shi kuma Rafael Nadal zai buga wasan zagayen na farko ne da John Millman na kasar Australia. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla ga da Murtala, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da shirin mu na ƙarshe.
Kotun tabbatar da ‘yancin ‘yan ƙasa ta ƙasar Afirka ta Kudu ya haramta rataye tsohuwar tutar ƙasar da aka yi amfani da ita lokacin mulkin mallaka. Matakin da magoya bayan wannan doka suke gani zai taimaka wajen magance matsalar da ƙasar take fama da ita na ƙaruwar rarrabuwar kawuna tsakanin masu tsaurin ra'ayin launin fata shekaru 25 bayan samun ‘yancin kai. An fara amfani da babura masu aiki da wutar lantarki a ƙasar Rwanda da nufin kare yanayi da kuma rage kuɗaɗen da ake kashewa wajen sayan man fetur. Fasinjoji da masu babura sun ce hakan na iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a ƙasar. Yanzu haka irin waɗannan babura guda 10 ne kaɗai suke shawagi a kan titunan Kigali, sai dai ana nan ana ƙera waɗansu guda 600. A shekara ta 2016 ne waɗansu masu zuba jari guda 4 daga ƙasashe daban-daban suka haɗa hannu suka kafa kamfani da suna Ampersand da nufin maida Rwanda babbar kasuwar kekunan. Shugaban ƙasar Haiti Jovenel Moïse ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin tsige shi da ‘yan adawa a majalisar ƙasar suka ɗau tsawon mako guda suna ƙoƙarin yi daga kan kujerarsa na da tuhume-tuhumen da suka danganci cin hanci da rashawa da wasu manyan laifuka.
To madalla gaishe ki. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jusa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Dan, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.